نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد yawwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
barkamu da saduwa a wannan majalisi na uku da muke yi a cikin watan Ramadan na majalisu tafsir a wannan masallaci na Al-Furqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi
amin
yau uku ga watan Ramadan hijira ta 1445 kuma 13 ga watan 3 shekara ta 2024 ta miladiya yau zamu tashi aya ta 7 a cikin suratul ahzab sai dai kamar yanda muke bi a tsarin amsa tambayoyi kafin a fara karatu yau zamu fara da amsa tambayoyi da ƴan uwa suka turo wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara wa malan lafiya da nisan kwana amin dan Allah malam idan mutun yana salla sai yayi atishawa zai yi alhamdulillahi a fili ne ko a boye wassalamu alaikum idan mutun yana cikin salla idan yayi atishawa zai yi alhamdulillah zai ce alhamdulillah in ya fada a fili babu laifi sai dai kar ya fada da daukaka murya da zai janye hankalin mutane domin kamar yanda yazo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na sahabin da yayi atishawa sai yayi alhamdulillah wani bako daga cikin bakin larabawa yace masa yarhamukallah sai mutane suka rinka hararsa saboda yace yarhamukallah to kaga inkari yazo gare shi akan yace yarhamukallah amma shi sahabi da yace alhamdulillah inkari bai zo daga gare shi ba la daga sahabbai wala daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka babu laifi tunda shi zikiri ne shi ko yarhamukallah khitab ne zance ne kana zance da wani shi yasa akai inkarin wanda idan mutun yayi atishawa din yace alhamdulillah kai ka ce masa yarhamukallah domin in kai masa haka kamar kai zance da shi ne tunda kaful khitab ne Allah ya maka rahama kamar kai zance da shi ne a cikin sallah saboda haka ba za ka faɗi wannan ba amma za ka yi hamdala kuma idan kai a asirce shine aula kamar yanda aka ruwaito daga Imam Ahmad kan zikirin da mutum aka umarce shi yayi a cikin sallah kan cewa yayi shi a asirce kamar idan ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo an ambaci sunansa to mutum yayi salati gare shi amma a asirce kamar yanda aka ruwaito a cikin masail na al-Imam Ahmad da kuma a fatawar Abdul Malik ibn Habib daga cikin almajiran Imam Malik to haka wannan shi ma kamar sa yake zikiri ne da idan yazo a cikin sallah babu laifi mutun yayi shi saboda ikrarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ga wanda yayi hamdala yayin da ya atishawa a cikin sallah ba ai masa inkari ba kuma yayi yanda na kusa da shi har ya ji shi to sai dai ba a so a daukaka murya yanda zai janyo hankalin waɗanda suke nesa wallahu ta'ala a'lam sannan wannan tambayar yace assalamu alaikum Allah ya kara malan lafiya da nisan kwana mai amfani Allah ya ji kan hajjia da iyayenmu baki daya amin yace tambaya ta guda biyu ce ina hukuncin durkusawa domin gaida manyan mutane wannan al'ada ce wadda take daga cikin al'adun da ba su samu asali ba a cikin addinin musulunci kuma malamai sun yi inkarin su asalin kuma inkarin a hadithin Mu'ad ne radiyallahu anhu lokacin da ya je Sham ya ga yanda suke rukufawa wajen wato gaida limaman su na addinin su da yazo sai ya yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace menene wannan sai yace ya ga wato a mutanen ahlul kitab suna girmama shugabannin su na addini da irin wannan gaisuwa sai ya ga kan cewar wanda yafi dacewa a girmama shi da irin wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa inkari yace da zan umarci wani yayi sujada ga wani da na umarci mace ta yi sujada ga mijinta saboda girman haƙinta haƙinsa akan ta. To kun ga wannan inkari ne wanda ya nuna kan cewa ba a yin haka a wajen gaisuwa, sai dai babu laifi ya zamanto cewar ka zauna wajen wajen magana da mutum domin girmamawa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake kan minbari mutane ana ta tambayarsa yana amsawa yace babu wanda zai tambaye ni alhali ina tsaye a wannan makamin nawa da wata tambaya sai na bashi amsa. To sai sayyidina Umar ya fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fusata, sai sayyidina Umar ya durkusa akan cinyoyinsa yace radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, min yadda da Allah ubangiji, min yadda da musulunci addini, min yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi. To kaga wannan hadisi yana cikin Bukhari, yayi ne dan girmamawa amma ba wai alama ce ta gaisuwa ba, a ta wato a girmama shi a inda yake kar ya tsaya a kansa, bal sai ya rukufa ya zauna sannan ya faɗi wannan magana. To irin wannan babu laifi, amma mutum yana tsaye ka durkusa dan ka gaishe shi, to wannan hadisin na Mu'az asali ne akan inkarin sa. Kuma kamar yadda muka sani Shehu Usman radiyallahu anhu a cikin Ihya'us Sunna da waɗansu daga cikin littafansa yayi inkarin wannan al'ada da take a ƙasar Hausa. Daga cikin abubuwan da yayi inkari na bid'o'i waɗanda suke ba su da asali a cikin addini da kuma janyo hankalin mutane kan a basu domin a rayar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan tambaya ta biyu, yaushe ne ake fara yin kunuti a cikin sallar tarawih? Ina nufin ana farawa a farkon azumi ne ko sai azumi yayi rabi? Allah ya saka malam da alkhairi, amin. Kunuti ana yin sa ne a cikin watan gabaki daya, kamar yanda riwayoyin da suka zo suka yi itlaqin kunuti a cikin yin kunuti a cikin witri, kamar hadithin Hassan ibn Ali radiyallahu anhu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya masa addu'ar kunuti ba tare da iyakance ta ba da cewar a cikin sallar jam'i ne ko a cikin azumi. A cikin witri ana kunuti, haka yazo daga ayyukan sahabbai, yazo daga Abu Musa al-Ash'ari yana tsawaitawa wajen yin kunuti a gurgurdan yanda mutum zai karanta wata sura, bazan iya tuna sura ba, Muhammad ibn Nasr al-Marwazi ya kawo athar din a cikin littafin sa Muktasar Qiyamul Layl, amma wannan itlaqin saki babu qaidi ya nuna wato ana yin kunuti din a cikin witri baki daya. Sai dai aikin mutanen Madina kamar yanda Malik rahmatullahi alaihi ya ruwaito ya nuna a tsakiyar watan Ramadan ne ake yi, amma wannan kunutin kunuti ne da yake banta da wato yin mummunan addu'a da roƙon Allah ya halakar da kafirai makiya addinin musulunci, cewa mutane ba su gushe ba suna yin kunuti suna la'antar kafirai suna yi musu mummunan addu'a yayin da suka kai rabin watan Ramadan. Daga rabin wata ake yi, to wannan ya zamanto kunuti ne khas, keɓantaccen kunuti. Amma kunuti da ake yi na witri wanda sunna ta tabbatar da shi, shi za a yi shi a cikin watan gabaki daya, kamar yanda yake a madhabar al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayh, na kan cewar kunutin witri ana yin sa ne a cikin watan baki daya. Sai wannan tambayar karshe da yake cewa menene ingancin maganar cewa ba a rataye kaya idan an tube, wasu sun ce haramun ne. Wannan yana daga cikin khurafat. Akwai hadisi da ake ruwaitowa wanda hadisin bai inganta ba, cewa shaidan baya saka kaya waɗanda aka ninke, amma kaya waɗanda aka rataye shaidan yana sanya su. To wannan hadisi ba shi da asali, At-Tabarani ya ambace shi a cikin Al-Awsat, kuma malamai sun yi magana akan rashin ingancin sa, wallahu ta'ala a'lam. Saboda haka ba zai zamanto abinda bai tabbata ba da abinda hadisi yazo da shi, abinda hadisin bai inganta ba, ba zai kayyade abinda yake asalin sa shine halacci ba, asalin sa shine halacci, wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن مصرهم وعد
Allah ta'ala yace wa id akhadna minan nabiyina mithaqahum ka ambata wannan kitabi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato katina yayin da muka riki daga annabawa alƙawarin da aka yi musu wa minka daga kuma gare ka daga kuma daga wurinka wa min nuhin kuma daga nuhu wa ibrahim da ibrahima da musa da isa bin maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza muka riki alqawari kakkarfa daga gare su wato mai tsanani wajen tsayawa akan cika shi liyas'ala as-sadiqina an sidqihim wannan Allah ya riki wannan alqawari daga gare su ne domin ya tambayi masu gaskiya akan gaskiyar su kuma ya tanadar da azaba mai radadi ga kafirai wato yayin da Allah ta'ala yace kana zalika fil kitabi mastura wannan hukunci yana cikin alqur'ani a rubuce yana cikin lauhul mahfuz sai Allah madaukakin sarki ya tunatar da cewar shari'o'in addinin musulunci sune shari'o'in da Allah ya dauka sune alƙawarin da Allah ya yi tsakaninsa da annabawan Allah da kuma umarnin da aka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na jin tsoron Allah da rashin bin kafirai da munafikai da kuma bin wahayin da Allah ya yi zuwa gare shi da dogaro ga Allah cewa wannan jumillarsa yana daga cikin alƙawarin da Allah ya riƙa daga annabawa Allah ya ce yayin da ya riƙi alƙawarin annabawa alƙawarin da aka yi ma annabawa daga gare su wato an janganta alƙawarin ya zuwa gare su dan a kansu aka ɗauki alƙawarin kamar yadda a wani wuri kuma Allah yake danganta alƙawarin ga kansa kamar yadda Allah ta'ala ya ce a cikin suratul ma'ida wadhkuru ni'matallahi alaikum wa mithaqahu allazi wasaqakum bihi ku tuna ni'imar Allah a kanku da kuma alƙawarinsa sai ya ce alƙawarin nasa ne wanda ya ɗaure ku da shi to alƙawarin na Allah ne in aka dubi kan cewa shi ne wato ya dauki alƙawarin daga annabawa haka zalika alƙawarin na annabawa ne in aka dauki kan cewa su aka dauka ma su aka dora ma nauyin bin alƙawarin nan ba a yi ishara menene alƙawarin ba amma farkon surar da ta nuna umarnin da aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ishara ne ga cewa shine wannan alƙawarin na wato girmama Allah da kuma rashin bin kafirai da munafikai da kuma yin biyayya ga abin da ake wahayi ya zuwa ga annabawa da kuma dogaro ga Allah waɗansu daga cikin malamai sun ce wannan alƙawarin shine alƙawarin da Allah ya ɗauka daga annabawa yayin da ya ɗauki alƙawari daga dukkan halitta yayin da suke sifar rayuka al-arwah kafin a halicce su wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum wato a lokacin da Allah ya dauki alƙawari daga bani adam cewa Allah shine ubangijinmu to kuma sai a lokacin Allah ya dauki alƙawari daga annabawa kan cewar za su isar da sakon Allah da Allah madaukakin sarki ya aiko su da shi kuma za su gaskata junansu to wannan yana daga cikin alƙawarurruka da Allah ya ambata na annabawa kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratu Ali Imran وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا wannan alƙawarin da Allah ya dauka daga annabawa cewa idan annabi ya zo muku yana mai gaskata abin da ke tare da ku za ku gaskata shi za ku yi imani da shi kuma za ku taimake shi. Allah ya ce kun tabbatar da wannan alƙawari kuma kun dauki alƙawarina akan wannan, suka ce Allah mun tabbatar. Allah ya ce to fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin, ku shaida kuma ni ne shaida ne tare da ku. Babu wani annabi da zai zo face Allah ya dauki wannan alƙawari daga gare shi kan idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a lokacin da yake, to ya gaskata shi kuma ya taimake shi. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi da Musa yana da rai, ba shi da yalwa, ba shi da wata hanya, ba shi da wata dama face ya biyayya a gare ni. To Musa da yake daga cikin ulul azmi minar rusul, to wannan alƙawarin da Allah ya dauka kenan daga annabawa. To shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi bayan sa. Alƙawarin da Allah ya dauka daga gare shi shine ya sanar da al'umma cewa shine cikamakin annabawa. Shi yasa ambaton cikamakin annabawa ma yazo a cikin wannan sura, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Annabi Muhammad ba uban wani ne daga cikin mazajenku ba, sai dai manzon Allah ne kuma cikamakin annabawa. To shi kuma shine nasa alƙawarin kan cewa ya sanar da al'umma cewa babu wani annabi bayan shi, shine cikamakin annabawa. To wannan alƙawari Allah ya dauke shi daga manzanni domin Allah ya nuna mana cewar wato dukkan annabawa akan alƙawarin Allah suke, da kuma kan cewar dalilin rayuwarmu gabaki daya shine mai riko da alƙawarin Allah. An wajen ambaton alƙawarin Allah ya ce ya rike alƙawarin annabawa daga annabawa din, wato ya yi alƙawari daga annabawa da alƙawarin da ya dauka daga gare su, ya faɗe su gabaki daya. To sai kuma ya kebe waɗansu daga ciki ya ce wa minka, daga gare ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan, da kuma daga Nuhu da Ibrahim da Musa da Isa bin Maryam. Shi waɗannan da annabi Nuhu da annabi Ibrahim da Musa da Isa an ambace su a jerin yanda suka zo a tarihi, domin farko annabi Nuhu shine farkon manzanni, sannan annabi Ibrahim, sannan annabi Musa, sannan annabi Isa. Haka suka zo wajen zuwansu a tarihi, sai da annabi Nuhu ya zo, sannan annabi Ibrahim, sannan annabi Musa, sannan annabi Isa. To amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine na ƙarshe wajen zuwa, amma shine na farko wajen ambato, shine na farko wajen ambato domin a bayyana matsayinsa da girman darajarsa a wajen Allah jalla wa'ala da fifikonsa akan sauran annabawa. Su kuma waɗannan annabawa guda biyar da aka keɓance su da ambato su ne ulul azmi minar rusul, waɗanda Allah ta'ala ya faɗa ya ambace su a ƙarshen suratul ahqaf, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, ka yi haƙuri kamar yanda irin ma'abuta azama daga manzanni suka yi haƙuri. To su ne waɗannan, wanda kuma wajen su ne annabawa da suke da shari'o'i a cikin annabawa gabaki ɗaya, su ne waɗanda suke da shari'o'i da kuma aka saukar musu da littattafai. Annabi Nuhu shine farkon manzanni, kamar yanda ya zo a hadisin Abu Dharr, shine manzo na farko da aka bashi shari'a. Sannan annabi Ibrahim shi ma aka bashi shari'a da doka da kuma littattafan da aka bashi suhufu Ibrahim, wato takaddun annabi Ibrahim. Sannan annabi Musa aka bashi at-taura, aka bashi shari'ar at-taura. Sannan annabi Isa aka bashi linjila, aka bashi shari'ar linjila. To sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka bashi alqur'ani, aka bashi shari'ar alqur'ani. Waɗannan manzanni su ne mazowa shari'o'i, aka ba su shari'o'i daga Allah, wanda shari'o'in nan suka kunshi kawo dukkan maslaha da kawar da dukkan barna. Su ne kuma wanda Allah ya ambata a suratu shura. Allah ta'ala ya ce shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuha والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أن شر أن تاموكو أتكين الدين واتو أبند الله يوحيين سزواغ أن نبنو دو كما أبند مكي وحي زواغ ريكا تو كونغ چن سيدا أكا أمبچا أن نبنو سنة أكا أمبچا أن نب صلى الله عليه وسلم أما أنا سي أكا فارا أمبچا أن نب محمد صلى الله عليه وسلم. To daga cikin malaman tafsiri akwai wanda ya bayyana bambancin cewa anan a suratul ahzab maqami ne na bayyana girman darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda ɗaya daga cikin turakun abinda suran nan tazo ta karantar da shi shine martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah saboda haka maqamin bayyana martabar sa ne da darajar sa sai aka fara ambaton sa amma a can suratul ahzab suratul shura wato Allah madaukakin sarki ya ambace cewa shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce shari'ar karshe kuma shari'ar annabi nuhu ita ce shari'ar farko da kan cewa farkon da karshen duk abu ɗaya ne sai aka fara ambaton farkon sannan aka fara ambaton karshen aka ce ma shara'a lakum min ad-dini ma wassayna bihi nuha wallazi ma wassa bihi nuha wallazi auhayna ilayk abinda muka yi wahayin sa zo muka yi wasici da shi zuwa ga annabi nuhu shine farkon shari'o wa ma wassay ma wassa bihi nuha wallazi auhayna ilayk da kuma wanda muka yi wahayin sa zuwa gare ka shine cikamakin shari'o'i ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam can maqamin bayanin shari'o'i ne to shari'a farko ita ce ta annabi nuhu shari'a karshe ita ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan a tsakankani aka ambaci kuma wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa su waɗannan shari'o'i da suke a tsakankanin shari'ar annabi nuhu da shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda dukkaninsu abu ɗaya suka kunsa na kawo wato dukkan masalih da ije dukkan barna shi yasa dukkanin shari'o'in suka yi tarayya a cikin ad-daruriyatul khams kiyaye addini da kiyaye rai da lafiya da kiyaye hankali da kiyaye nasaba da kiyaye dukiya da kuma sauran masalih wanda shari'o'in nan suka yi tarayya a cikinsu a asalinsu duk sun yi tarayya da su to anan Allah ta'ala ya ce liyas'al as-sadiqina an sidqihim wato Allah ya dauki wannan alƙawari daga manzanni domin ya tambayi masu gaskiya akan gaskiyarsu suwaye masu gaskiya wato masu gaskata annabawa wajen alƙawarin da suka dauka daga Allah cewa eh hakikatan sun dauki alƙawari daga Allah saboda haka duk wanda suka gaskata to Allah zai tambaye su ya bayyana gaskiyarsu ma'anar tambayar shine ya yi musu kyakkyawan sakamako akan gaskiyarsu liyas'al as-sadiqina an sidqihim domin duk mai gaskiya ba abinda ake sauraro daga gare shi illa ai masa kyakkyawan sakamako wanda ya tsaya akan gaskiya kowanne daga cikin bani adam kokari wato sauraro yake ya ji yaya karshen gaskiyar sa tai masa sai a ji kan cewar ai ya wato ya samu kyakkyawan cikawa ya samu nasara ya samu kyakkyawan karewa duk wanda kaji an ce mai gaskiya abinda ake sauraro a ji kenan ko a tatsuniya ta dan adam in aka ce wani ai gashi nan ana ta yi masa an yi masa sharri shi ko ya tsaya akan gaskiya an yi masa sharri kafin a ce kurunkus abinda kake so ka ji shine yaya aka kare da wannan wanda ya gaskiya saboda dan adam Allah ya gina shi akan cewar mai gaskiya yana samun kyakkyawan sakamako to domin Allah ya tambayi masu gaskiya akan gaskiyarsu ma'ana ya musu kyakkyawan sakamako waɗanda ku suka kafirta ba su yadda da wannan alƙawari na annabawa ba sai Allah ya ce ya tanadar musu azaba mai raɗaɗi da ce azabar wutar jahannama to tsakankanin wannan shine aƙibar ta ƙarshe ta alƙawarin da Allah ya ɗauka akan annabawa to tsakanin alƙawarin da kuma lokacin da wannan tabbatar da gaskiyar masu gaskiya take da sakamakonsu da kuma azabar waɗanda suka ƙaryata take tabbata shine ranar alƙiyama a tsakankanin wannan wato maqsudin Allah jalla wa ala hikimar Allah da ɗaukan wannan alƙawari daga annabawa shine jalbul masalih wa dar'ul mafasid kawo wato gyara da maslaha da kuma ije barna da cuta wanda dukkan shari'o'i da alƙawarin da Allah ya ɗauka daga annabawa suka yi tarayya a kansa to daga cikin wannan wato a kawo gyara da kawar da barna shine abinda wannan sura ta fara ambato na girmama Allah da rashin kula al'amarin kafirai da munafikai da kuma bin wahayi da kuma dogaro ga Allah jalla wa ala to sannan sai Allah madaukakin sarki ya atafa akan abinda Allah ya kaddara na wato tsarin aiko annabawa da tunatarwa akan ni'ima bayan ya tunatar da babban abin tunatarwa shine wannan alƙawari kuma jama'a ku lura Allah kamar yanda ya dauki alƙawari daga annabawa haka ya dauki alƙawari daga mu'minai kamar yanda Allah ta'ala ya ce a sura a ayat da muka ambata ta suratul ma'ida wadhkuru ni'matallahi alaykum wa mithaqahu alladhi wathaqakum bihi id qultum sami'na wa ata'na kutuna ni'mar Allah akan ku da kuma alƙawarin sa wanda ya daure ku da shi yayin da kuka ce mun ji umarni kuma mun yi biyayya to alƙawarin annabawa shine su isar da umarnin Allah su kansu kuma su tsaya akan wannan alƙawarin alƙawarin mabiya annabawa shine su ji umarnin annabawa su biyayya to kamar yanda Allah yake umarnin manzanni haka Allah yake umarnin mu'mini kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a hadisin Abi Huraira wa inna Allaha ya'muru al-mursalina bima ya'muru bihi al-mu'minin Allah yana umarnin mu'min wa inna Allaha ya'muru al-mu'minina bima ya'muru bihi bima amara bihi al-mursalin Allah yana umarnin mu'mini da abinda Allah ya umarni yayi umarni ga manzanni yace ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu saliha kuma yace ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum saboda haka umarnin Allah wannan ya ishe mu wato daraja cewa kamar yanda Allah yayi alƙawari da annabawa to mu ma Allah ya girmama mu yayi alƙawari da mu saboda haka wannan zai sanya maka jin cewar Allah ya kula da kai Allah ya yi rahama ta musamman a gare ka Allah ya damu da kai bai bar ka haka sasakai ba bai bar ka haka babu shiriya ya daure ka da alƙawari dan ka zamanto cewar dukkan alkhairi ya samu gare ka dukkan sharri ya kauce daga gare ka na'am to sannan Allah ta'ala ya tunatar da mu ni'imar da ya yi mu'mini yace Allah ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani udhkuru ni'matallahi alaykum ku ambata ni'imar Allah a gare ku idja'atkum junudun yayin da rundunoni na kafirai abokan gaba suka zo muku fa arsalna alaihim riha sai muka aiko da iska akan su wa junudan lam tarawha da wadansu rundunoni wanda baku gansu ba وكان الله بما تعملون بصيرا الله ya kasance mai gani ne da abinda kuka da abinda kuke aikatawa idja'ukum min fawqikum yayin da suka zo muku daga burbushinku daga sama gare ku wa min asfala minkum da kuma daga kasanku wa idzaqatil absar kuma yayin da idanu suka karkace ba sa ganin komai sai abokan gaba wa balagatil qulubul hanajir zukata suka kai makosai wato suka kai wato makogoro suna so su fito daga jiki saboda tsananin tsoro wata zununa billahi zununa kuma kuka rinka yin zato da Allah zace iri hunalika butuliyal mu'minun to anan fa aka jarrabu mu'mine wa zulzilu aka girgiza su zilzalan shadida girgizawa mai tsanani wannan ita ce wato wannan shine turke na uku na abinda surar ta kunsa kissar yakin al-ahzab wanda da su ne da wannan gangamin rundunonin gangami da su aka ambaci sunan surar wanda bayani ne akan yakin al-ahzab yakin ahzab an yi shi a shekara ta biyar bayan hijira a bisa kaulin mafiya yawan malaman tarihi sabanin abinda Imam Malik da malaminsa az-Zuhri suka tafi akai cewa a shekara ta hudu ne amma wannan yana komawa ya zuwa ga lissafi waɗanda suka fara lissafi daga Rabi'ul Awwal sai su ce a shekara ta hudu ne wanda suka wato wanda suke ganin cewar hijira ta fara daga Rabiul Awwal wanda ku suke komawa su fara daga Muharram sai su dauka shekara ta biyar ne amma a bisa abinda dai mafiya yawan malaman tarihi suka tabbatar a cikin watan Shawwal ne na shekara ta biyar bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam bayanin sa shine wato shi Abu Sufyan bayan yakin Uhud didda wato rauni da aka yi ma musulmi ya kare akan cewar babu wani bangare da yake ganin yayi nasara akan daya su kafiran Quraysh da suka karkashe musulmi sama da 70 da wannan abin da suka yi ba sa ganin kan cewa sun samu nasara ta gaba daya tunda sun zo su tumbuke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne da mu'mine ba samu wannan nasarar ba to sai Abu Sufyan yayi alƙawari yace a hadu a shekara mai zuwa a Badar Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shiri ya fita amma Abu Sufyan ya saba bai zo ba to tsakankanin nan bayan tsakankanin nan Yahudawan Banu Nadir wanda ɗaya daga cikin kabilun Yahudawa guda uku na Madina wanda suka warware sune na biyu da suka warware alƙawarin zaman lafiya da taimakekeniya da juna tsakanin su da musulmi sun warware alƙawarin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gidajensu domin ya nemi taimakon su wajen biyan diya ta wani daga cikin kabilun Larabawa da wani daga cikin musulmi ya kashe shi bisa kuskure to al'adar diya ana haduwa ne da dangi da waɗanda duk suke da alƙawarin taimakekeniya da juna tare za a hada a bayar da diya sai ya je wajen Banu Nadir a bisa ka'idar yarjejeniyar zaman lafiya da taimakekeniya da juna da aka yi kansu kawo guduma wasu to yana zaune a ƙarƙashin garun ɗaya daga cikin benayensu sai su Yahudawa suka ce ba za ku taɓa samun dama irin wannan dama ba ku samu wani ya zo da dutsen niƙa a sake shi a kansa ya faɗo a kansa ya kashe shi ku huta ba za ku taɓa samun dama irin wannan ba suka kai haka suka yi shirin haka ana zaune sai kawai aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi shiru-shiru bai dawo ba sai sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya tashi neman sa sai yake tambaya kun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce eh mun gan shi yana ya fuskanci Madina ya koma garin Madina suka bi shi sai ya ce mala'ika Jibril ya zo ya gaya masa da kaidin da Yahudawa suka shirya saboda haka da wannan yunkuri da suka yi sun warware alƙawari shine fadin Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matallahi alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaykum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura musu ya sanar da su cewa sun warware alƙawari saboda haka su tattara ya nasu su bar garin Madina kowa ya dauki abinda dabbas abinda raƙuminsa zai iya dauka amma kada ya dauki makami banda makami saboda haka hatta dandamalin kofa da icen kofa da yake rike ta har sai da suka cire suka dauka suka yi laftunsa suka kwashi to shine suka koma Khaibar to wannan barin su Madina da suka yi kun ga dai su suka sabbaba su suka karya alƙawari su suka warware alƙawari su suka yi wato daukan mataki na yaki tunda kai kokarin kashe shugaba gabaki daya akwai abin da ya kai wannan wato cewa kule a shirye kashe kai yaki babu shi saboda haka yaki suka fito da shi kuma Allah ya karya karfinsu to suna shake da wannan bakin ciki kuma suka ga yakin suka ga ba a ci nasara akan musulmi a yakin Badar ba yakin Uhud ba a tumbuke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmi ba to sai suka ce bari su je su hada gangami shine suka tafi Makka suka samu Abu Sufyan suka ce za su hada masa taron gangami na Larabawa domin a je a kai yaki ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a tumbuke shi kowa ya huta amma kafin nan sai da suka ce kun san mu masana littafi ne kuma mabiya addini wanda yake da daddi sai suka ce to tunda ku haka kuke me za ku ce dangane da addinin mu da kuma addinin da Muhammadu yazo da shi yake tsine ma iyayen mu yake zagin gumaka yake tsine ma gumakan mu yake zagin iyayen mu sai ya ce ai ku ne addinin ku shine yafi daidai shine yafi kasancewa akan daidai shine wanda Allah ta'ala ya ce alam tara ilal ladina utu nasiban min alkitabi يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا وتوادنن كافري سنفشريا أبسا وتومميني توفتأوانن سيسا أبو سفيان سكي مرنا شواء تومموني ما أكن ديدي هم أبو تائلمي سنسوانن كما سواي ما أبو تائلمون سنفتد من ينسوني سلام ابن أبي الحقيق دا حيي ابن أخطب واند دا شيني ما هي فن صفية matar annabi sallallahu alaihi wasallam amma dama tun zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam yace tsakaninsa da shi sai gaba har abada da tare da wadansu da kuma wadansu daga cikin kabilun wa'il ibnu khuzaima haka suka tafi suka je suka sai da suka samu abu sufyan ya yadda cewa za su kawo hari zuwa madina sannan suka je suka samu kabilar gatafan kabila ce ta najid wanda suke zaune tsakanin duwatsun tai wanda su ne a garin ha'il da kuma wadi al-qura shine birnin al-ula inda diyaru samud suke wajen kusan kilomita 450 daga madina saboda haka nisanta nisan qatafan daga madina kusan kaman nisan makka ne daga madina makka daga madina kilo 420 qatafan daga madina kilo kusan 450 suka je suka ce za su ba su girbin dabi girbin wannan shekara na dabinan khaibar kun san haibar shi ma gari ne da ake noman dabino sosai suka ce duk girbin da za a yi a wannan shekarar za su bayar da shi ga qatafan amma abinda suke so gare su su taho su hadu da quraishu a hadu ai gangami domin a gama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minai su ma suka bada goyen bayan su sannan suka aika ma banu quraiza wanda su ne kadai yahuda wanda suka yi saura a madina domin su ma suna wato kudu maso yamma ta Madina za su iya bayar da dama a shigo cikin Madina ta nan wajen domin a kai ma musulmi hari ta bayan su suka hadu da su akan cewa su ma suna cikin wannan gangami to kun ga an yi hadaka Quraishi da suka tashi suka toho tare da al-Ahabish su ne kabilun Kinana da suke kewaye da su su kuma Qatafan suka toho da Banu Amir karkashin Uyayna bin Hisn shi kuma yana karkashin Amir ibn Tufail suka toho su kuma abu mutanen Makka Quraishu da al-Ahabish waɗanda suke kewaye da Makka wanda suka yi alƙawari akan cewar suna tare da juna ƙananan kabilu suna karkashin Abu Sufyan suka toho Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da labari ya kai masa cewa ga irin gangamin da aka yi Abu Sufyan ya zo da mutum wajen 10,000 su kuma Qatafan sun zo da mutum 1,000 sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawarar sahabbai sai Salman al-Farisi ya bada shawarar cewa su a kasarsu ta Farisa in aka kawo musu yaki to sai su yi gwalalo sai su yi katar rami a inda abokan gaba za su iya shigo musu to dama ita Madina tana da tsari ta gabas da ta yamma ta gabas akwai harratu waqid wanda ake ce mata al-harra sharqiyya bakakan duwatsu ne da raquma da dawaki ba za su iya tafiya akan su ba duwatsu ne masu girma masu karfi wanda har yanzu kana ganin su a Madina waɗansu bakaken duwatsu akwai kuma al-harra al-gharbiyya wanda take ita ce a yamma saboda haka gabas da yamma na Madina a tsare yake sai kuma kudanci shine inda Banu inda Quba take anan akwai musulmi da kuma Banu Quraiza na Yahudawa tunda akwai alƙawari tsakanin su da musulmi ana ganin nan wajen Madina ta samu tsari abinda kawai yayi saura shine arewacin Madina to shine sai aka yi wannan gwalalo tsakanin harral garbiya da harral sharqiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito yayi sansani farko a jabal zubab wanda Allah madaukakin sarki ya mun ni'imar zama akan wannan dutse shekara uku hatta wajen da yake kafa tutar yaki Jabalur Raya akwai masallaci da aka yi a nan wajen yana daga cikin wuraren da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla Masjidur Raya a nan ya fara sansani daga baya ya koma Jabalus Sala ko Sila bayan sa inda Saba'a Masajid suke inda mutane suke zuwa ziyarar Saba'a Masajid to nan annabi sallallahu alaihi wasallam yayin sansani akai hakar wannan gwalalo daga wato arewa da su saba a masajid akai wannan ramin tafiya ce rami ne mai tsawon gaske to suna cikin nan su kuma gatafan da suka zo suka sauka a gefen Uhud daga gabas su kuma banu su kuma quraish suka sauka a yamma suka kasa da suka ga wannan ramin suka ce wannan makida ce larabawa ba su santa ba to amma sai suka sanya wato takunkumi ga musulmi ba shiga ga tsananin tsoro ba kuma fita kuma har aka samu waɗansu daga cikin wato gwaraza wani daga cikin gwaraza An-Nawfal ibn al-Harith ya kutsa da dokinsa ta cikin wannan gwalalan waɗansu mutane biyu suka biyo shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura masa sayyidina Ali suka yi fito na fito sayyidina Ali ya kashe shi ganin an kashe shi sauran biyun da suka yi rakiya sai suka tsare sai suka tsere su ma to amma ba wanda yayi kokarin ya shigo amma a cikin wannan hali ana cikin tsoro mai tsanani saboda yawan abokan gaban da suka zo ba san abin da zai iya faruwa daga gare su a gare su ba ga kuma ana cikin yunwa domin annabi sallallahu alaihi wasallam har daure cikin sa yake yi da dutse dan kafa dan bayan sa ya mike ya tafiya a tsaye sosai saboda yunwa ta sa yana nema ya rakofa mun san zamu gani irin kissoshi da suka zo na aya na Abu Talha da ya ja annabi sallallahu alaihi wasallam aka yanka masa akuya aka yi gurasa aka hada asarid wato a jefa gurasa a cikin roman nama a ci mutane suka zo suka rinka ci rundunan mayaka duk sai da kowa ya ci ya koshi aka ga ayoyi dai na Allah a lokacin aka ga aya ta Allah jalla wa ala akan wata fa da ta tsaya a hanya aka kasa fasata annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki dundurusu ya sareta sara na farko wuta ta yi tartsatsi a wannan hasken yace Allah ya nuna masa fadar Kaisar na Rum musulmi za su mallake su ya sake hakawa ta yi tartsatsi yace Allah ya nuna masa fadar wato a Kaisar a Kisra na Farisa musulmi za su mallaki wannan ya sake sara ta uku ya ga fadar wato Muqalqis sarkin Kibtawa na Misra yace musulmi za su mallaki wannan duk wuraren nan sai da musulmi suka mallake su amma a lokacin da ya fada sai waɗansu munafukai suka ce kaji mutumin da gida muna zaune ban daki ba ma iya zuwa wai a ce za mu samu waɗannan fada irin wannan alƙawarin ake mana kenan wannan alƙawari in ba rudi ba menene in ba rudi ba to aka ga wannan ayar sannan ga tsananin sanyi da ake ciki to a cikin wannan hali ga tsoro ga yunwa ga tsananin sanyi sannan ga kuma fuskantar abokan gaba da suka kutso za su kawo musu hari to a cikin wannan hali suka zauna har kwana 20 da yan kai kafin Allah ta'ala ya saukar da fatahi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya bayyana cewa nasara ta zo sannan Allah ya aiko da iska to amma anan sai Allah ya fara ambaton karshen abin da ya faru ba tare da abubuwan da suka faru a cikin tsakankanin kissar ba domin tabbatar da ni'imar Allah akan cewar kada mu'minai su daka ta kafirai su bi su da su da munafukai domin ga kafirai ga munafukai sun haɗu da juna sun yi kaidi sun yi shiri ga yanda Allah maɗaukakin sarki ya yi maganinsu saboda haka ta me a bisa wani dalili za ka bi kafiri me ya mallaka ƙarfinsa ne ya ruɗe ka ko ka iya kaidinsa ne da ƙarfin nasu da iya kaidin nasu Allah maɗaukakin sarki bai sa muminai sun yi wani abu na yaƙi ba shi Allah shi ne ya yi ma muminan yaƙi to wannan ya isa ni'ima da kuma ya isa ya sanya ma musulmi aminci da Allah akan cewar su cika alƙawarin Allah kar ku manta cewa shi al-mithaq alƙawari an ɗauko shi ne daga wasiƙa aminta abinda kai alƙawari da shi ka aminta cewa lallai za ka yi ba za ka saba ba domin ka aminta cewa wanda ka ɗaukar ma wannan alƙawarin zai cika nasa alƙawarin saboda haka tamkar cewar wato wannan cika ku tuna wato ku aminta da Allah ku cika alƙawarin Allah domin kamar yanda Allah ya yi muku a lokacin yakin Ahzab ya cika muku alƙawarin sa to haka koyaushe Allah zai cika muku alƙawarin sa to Allah ta'ala yace ku ambata wannan ni'imar Allah a gare ku yayin da rundunoni suka zo muku to rundunonin sune al-Ahzab da Quraysh da Ghatafan da wanda suke tare da su da kuma Yahudawan Banu Qurayza da na Banu Nadir Allah yace sai muka aiko musu da iska iskar ita ce iskar Saba wanda take bugawa daga gabas wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace nusirtu bis Saba wa uhlikat Adun bid Dabbur an bani nasara da iskar Saba wanda take bugowa daga gabas ita kuma su kuma Adawa an halakar da su da iskar Dabbur wanda take zuwa daga yamma to Allah yace sai muka aiko musu da iska wannan iskar ta rinka titila turba ƙura a cikin idanuwansu suka rasa suka kasa zama suka kasa zaune suka kasa tsayuwa suka kasa a zaune sannan igiyar da ta rike haimominsu ta tsinkata manya-manyan tukwane da suke yanka a raƙuma ana wato ana dafuwa suka kifar da iskar duk ta kifar da tukwanen saboda ƙarfinta dawaki suka rinka haɗuwa da juna suna haniniya suna buge juna saboda iskar ta rikita su saboda iska ce ta azaba ruwa wuta wadda aka sa domin a samu haske mutane su ga inda kowa ya ga abokin zamansa wutar ta buce babu wutar tare da su to a cikin wannan shi yasa a cikin wannan hali da iskar ta zo sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masahabbai waye zai je ya samu min labarin mutanen zai kasance tare da ni ranar alkiyama ba wanda ya tashi kamar da yazo a cikin sahih muslim hadisin Hudhaifa ya sake fada yace wa zai je ya samu min labarin jama'a labarin waɗannan abokan gaba ya zai kasance tare da ni a ranar alkiyama ba wanda ya tashi Hassan uku shi yasa Hudhaifa da waɗansu suke ce masa ku ne sahabbai ko ai mu da mun yi zamani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba za mu bar shi ya tafi a ƙasa ba akan wuyayen mu za mu rinka ɗaukan sa haka suka faɗa sai Hudhaifa yace ku lura da abin da kuke faɗa sai ya faɗa musu wannan hadisin yace gashi sahabbai ɗin da kuke faɗa wanda kuke ta jin mamakin labarin su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai kasance tare da ni ranar alkiyama ba wanda ya tashi sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Hudhaifa tashi ka kawo min labarin mutanen yace to babu makawa da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya tafi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ka razana su wato kar kai abinda zai sa ka tunzura su ya tafi ya ce ya ga Abu Sufyan yana jin dumi da bayansa ya sa bayansa a bayan wuta yana jin dumi yace wallahi yace har na dauko kibiya zan same shi inda nake so yace sai na tuna umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam karka takalo mutanen karka takale su yace sai na mayar da kibiya ta cikin kwari ya gansu Abu Sufyan yace to ya ku jama'a wannan iskar ta hana mu zama saboda haka kowa yayi gabansa Yahudawa sun ha'ince mu wato Banu Qurayza sun ha'ince mu sun ji tsoro basu ba mu dama mu shigo ta wajensu ba saboda haka ni tafiya zan yi kowa ya kama gabansa to jin wannan sai Hudhaifa ya koma ya je ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah ya lulluba da bargon ɗaya daga cikin matansa yana sallah ita ce wannan sallar da Hudhaifa ya ruwaito cewa ya buɗe baƙara sannan nisa'i sannan Ali Imran sannan da ya yi su ruku'u ya rinka subhanar rabbiyal azim kamar yanda ya tsaya da ya yi sujada ya rinka subhanar rabbiyal a'la kamar yanda ya tsaya ya ce amma sai ya lullube ni da ɓangaren wannan bargon na samu ɗumi na yi bacci sai da tukuna ya tashe ni ya ce tashi ya Hudhaifa to sannan da ya tashi sai ya gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ai rundunonin kafirai sun yi nasu ya nasu sun amshi ta kare a wato sun amshi ta kare sun gudu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya godiya ga Allah to Allah ta'ala ya ce wa junudan lam tarauha kuma muka aiko musu da rundunoni da baku gansu ba sune mala'iku suka rinka yin kabbara a cikin wato rundunan mayakan suna kabbara da take jefa razani a cikin zukatansu kuma suka rinka yanke igiyoyin da suke rike da haimomin kafirai kuma suka rinka jifa da tukwanan karfan amma mutane ba sa ganin su sai kawai a ga tukunya ta kife ba a ga wanda ya kifar da ita ba to sune wajunudan lam tarauha mu'minai kuma ba ku gansu ba kun ga yanda Allah yake yaki kenan wa kana Allahu bima ta'maluna basira Allah ya kasance wato mai gani da abin da kuke aikatawa ya gan ku lokacin da kuke haka wannan gwalalo wanda hatta annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa da shi aka rinka haka ana daukan dutse ana ki wato ana daukan duwatsu daga cikin ramin yana yin waken Abdullahi ibn Rawaha wallahi laula Allahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbit al aqdama idh laqaina annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya waka ba ba waka yake ba amma yana karanta yana yin wannan saboda a samu nishadin aiki to Allah yana gani wa kana Allahu bima ta'maluna basira cewa wannan yabo ne gare su akan yanda suka tsaya suka taimaki addinin Allah suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zara dantse suka rinka haka domin su kare kansu su kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kare Madina to Allah da yace ija'ukum min fawqikum yayin da suka zo muku daga burbushinku wato sune Gatafan da suka zauna a jihar gabas wajen gabas da dutsen Uhud shine sama da su jihar Najd kenan wa min asfala minkum da kuma daga kasanku shine daga kasan wadi din jihar Harral Garbiya inda Quraysh suka zauna kenan wa izzaqatil absar yayin da wato zuka idanu suka karkace ba sa ganin komai sai abokan gaba tsoro ya sa ba abin da suke gani ko ina suka duba suna ganin abokan gaba ido ya bude ya karkace ba sa ganin wani abu na hanyar tsira in ba tsoron abokan gaba da suka zo musu ta kowane jiha ba wa balagatil qulubul hanajir kuma zukata suka kai zuwa ga makogaro ma'ana tsoron ya kai tsoro har mutum wato ji yake kamar ransa zai fita duk abin da ke cikin cikin nasa kamar tasowa zai yi ya fita ka san tsoro idan tsoro yayi tsoro haka zaka ji sai ka ji zuciyar kamar ta zo nan makogoro kamar fitowa za ta yi halakar ma da kanta ta zo kuma kuna yin zato zace-zace daban-daban da Allah muminai suna zaton cewa na ransarar Allah za ta zo kafirai da munafikai suna ganin cewar ai karshen musulunci ya zo tumbuke addinin Allah za a yi gabaki daya alƙawarin da ake cewa nasara za ta zo ba alƙawari bane wato kuna zato daban-daban zace-zace dangane da Allah to Allah madaukakin sarki yayin da wannan Allah ta'ala ya ce anan fa aka jarrabi muminai aka girgiza su girgiza mai tsanani wannan girgizar ita ce wadda Allah ta'ala ya ce kuna tsammanin za ku shiga aljanna ne am hasibtum an tadkhulu aljanna walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu aka girgiza su to shine wannan kuna tsammanin irin ba za ku shiga aljanna ne ba a yi muku jarabawa irin wannan ba a girgiza ku to nan Allah ya shaida da cewa an girgiza muminai girgiza mai tsanani Abu Sa'id al-Khudri yace mun zo mun kai kuka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya rasulullah zukata sun kai makosai wato tsoron ya kai tsoro gaya mana wani abu da zamu fada akwai wani abu da zamu fada shine yace su rinka cewa Allahumma sur auratina wa amin rawatina Allah kayi sutura ga al'auranmu shine laifuffukanmu ka suturce su domin duk abin da yake zuwa ma mutum na mummuna sakamakon mummunan aikinsa ne to ka suturce laifuffukanmu kuma wa amin rawatina razanunmu ka kawo masa aminci wato ka cire razani da muke ciki wanda ya nuna kan cewa yayin da mutum ya shiga cikin halin tsoro wannan addu'a ce da mutum zai karfafa yin ta wannan hadisin yana cikin musnad al-imam ahmad akwai rauni a cikin riwayar amma shaykh al-albani a cikin tahrijin fiqh as-sira ya hassana shi yace hadisi ne hasan ala ayi hal waya daga cikin hadisai da'ifai wanda ya halatta ai aiki da su saboda sun zo karkashin asali wanda yake mai gamewa addu'a wadda ta dace da halin da ake ciki to zamu tsaya annan insha Allah sai gobe sai mu dora bi idnillah subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم فرج عنا يا أرحم الراحمين اللهم فرج كربتنا واللهم فرج همنا ونفس كربتنا وارفع شدتنا وأنزل الرحمة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم أيدهم بتأييدك اللهم عليك بيهود إسرائيل وبجيوشها وجنودها اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم وفقنا للصيام والقيام على الوجه الذي يرضيك عنا ووفقنا لصالح الأعمال برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين